Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi na ranar Alhamis 18 ga watan Fabrairun shekarar 2018 akan mitoci 1725/60 a jamhuriyar Niger. Kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Alal Duniya, sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu na hantsi. To kuma bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar sojojin Najeriya sun lalata wani wurin harhaɗa bama-bamai na ƙungiyar Boko Haram. Haka kuma muna ɗauki da shirin na kasa na Usman Ahmad Kabara. Akwai kuma sharhin jaridun Ghana da Ridwan Abbas zai gabatar mana. Sai kuma saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai an gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kwana guda kafin barazanar da aka yi ta rufe ayyukan gwamnati jiya Laraba, shugabannin Majalisar Dattawan Amurka sun samar da yarjejeniyar da za ta samar wa gwamnatin kuɗaɗen gudanar da harkokinta har na tsawon shekaru biyu, amma kuma babu maganar shigar fice da ake yi takaddama a kai. Kasafin zai samar da ƙarin yawan kuɗin da gwamnati ke kashewa har dala biliyan 300 a fannin tsaron ƙasa da wasu shirye-shirye cikin gida a cikin shekaru biyu, wanda ke kawo ƙarshen tsarin ƙayyade kuɗin da aka saka ake amfani da shi shekaru masu yawa, inda 'yan Republican ke cewa hakan zai ƙara ƙarfin sojojin ƙasarsu. Su kuma 'yan Democrat na cewa hakan zai cutar da masu ƙananan ƙarfi. A jiya Laraba ne kuma baƙin haure, wato baƙin da aka shigo da su Amurka tun suna ƙanana, suka yi zanga-zanga a zauren majalisa. Duk wanda yarjejeniyar kasafin kuɗin da aka samar da ba a sa su a ciki ba. Kasafin, wato kafin zanga-zangar tasu ta zauren majalisa, ɗaruruwan matasan da aka yi wa laƙabi da Dreamers sun haɗa majami'ar Lutheran da ke arewa maso gabashin birnin Washington DC, inda suka sha alwashin ci gaba da yin fafutukar da suke. Bernice Davila, mai shekaru 19 daga jihar Texas da ke ƙarƙashin shirin Daka, ta faɗa wa muryar Amurka cewa mun san cewa ba za mu ja da baya ba, hakan zaɓi ne gare mu.
Wata babban jami'ar Amurka mai kula da tsaron yanar gizo ta faɗa wa gidan talabijin NBC cewa masu kutse ko kuma satar shiga yanar gizo da Rasha daga ƙasar Rasha sun sami nasarar shiga kundin rajista na masu zaɓe kuma a jihohi na Amurka kafin zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016. Janet Manfra, shugaban sashen tsaro na yanar gizo a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ta ce Rasha ta auna jihohi 21 kuma kaɗan daga cikinsu an sami nasarar yi wa kutse. Gidan talabijin na NBC ya ce ya tuntuɓi jihohi 21 da aka ce an auna su. Biyar daga cikinsu sun haɗa ne da jihohin Texas da California, sun ce su ba a kai musu harin ba. Wannan abu da aka gano ya haddasa tsoro a kan cewa Rasha ko wata gwamnati za ta iya sake yin katsalanda a harkokin zaɓen Amurka nan gaba ta yin amfani da yanar gizo ko kuma wato wasu dabaru na daban.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon rahoto da hukumar kare 'yancin bil'adama ta Sudan ta gudu ta fitar na cewa ma'aikatan tsaron ƙasa na ci gaba da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe da kuma kama mutane da ɗaure su ba tare da babu dalili a faɗin ƙasar. Rahoton mai shafi 53 da aka fitar jiya Laraba ya kuma bayyana cewa yawancin mutanen da ake waci wa zarafi ba su da hanyar samun a yi musu adalci. Rahoton ya bayyana cin zarafin mutane da kuma kisan ƙare dangin jami'an tsaro suka yi a cikin shekaru biyun da suka gabata. Masu suka sun ce dole ne hukumar ta ɗauki matakin da ya wuce haɗa rahoto. Ya kamata ci gaba da kula da bibiyar take haƙƙin bil'adama ta kuma tabbatar da ganin cewa an kama tare da hukunta duk wanda ya aikata hakan.
Jiya Laraba, dakarun Iraki tare da mayakan sa kai 'yan Shi'a na PMF suka fara kai babban farmaki akan 'yan bindiga da ke yankin arewa maso gabashin ƙasar da ke kusa da kan iyakar Iran. A wata sanarwa da ta fitar rundunar haɗin gwiwa ta Iran ta ce an kaddamar da aikin ne da nufin kakkabe sauran mayakan kungiyar ISIS waɗanda ke haduwa a gundumar Tuzkurmatu na lardin Saladin biyo bayan murƙushe su da aka yi a Mosul da Hawija. Aikin da ake ci gaba da gudanarwa ya lalata wasu sansanonin ISIS 50 a yankin, ya kuma kwato rijiyoyin mai guda 5 da kuma wasu ƙauyuka da suka mamaye a cewar jami'an. Bisa la'akari da cewa aikin da aka kaddamar na samun taimako daga ta sama daga rundunar haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka na tunanin aza takunkumi ga masana'antar mai ta Venezuela, kuma shugaban ƙasa Donald Trump shine zai yanke shawarar yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa birnin Kingston na ƙasar Jamaica, guri na ƙarshe da zai ziyarta a rangadin da yake na ƙasashen Latin Amurka da Caribbean. Tillerson ya faɗa manema labarai cewa yana son ya fara ganawa da ƙawayen Amurka a yankin waɗanda za su taka rawa a hukuncin da za a yanke. A cewar sakataren, yana da muhimmanci sosai ya ji tara ayoyinsu kafin wani hukunci da za a yanke. A birnin Kingston da ke zama gari na ƙarshe a ziyarar ƙasashe 5 da yake, Tillerson ya gana da Prime Minister Jamaica Andrew Holness da Ministan Harkokin Waje Kamina Johnson Smith jiya Laraba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, rundunar yaƙi da Boko Haram ta Operation Lafiya Dole tana ci gaba da yin nasara a wannan yaƙi take yi da mayakan na Boko Haram. A wannan lokaci ma rundunar ta yi wani gagarumin nasara.
Sojojin Najeriya da ke yakar 'yan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin ƙasar sun ce sun gano wani makeke wurin har hada bama-bamai na kungiyar a cikin dajin Sambisa a kusa da wurin nan mai suna Camp Zero, sun kuma lalata shi. Mukaddashin daraktan yaɗa labarai na rundunar yaƙi da Boko Haram da ake kira Operation Lafiya Dole, Kanar Onyema Nwachukwu, ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya bayar jiya Laraba cewa sojojin na ƙasa da ke samun tallafi daga mayakan sama sun kutsa cikin wannan yankin shekaran jiya Talata, inda suka yi ɓatakashi da mayakan Boko Haram da ke gadin wannan wurin har haɗa bama-bamai. Ya ce sojojin sun samu nasarar warware bama-bamai da aka ɗana a cikin motoci tare da kama wannan masana'anta baki ɗayanta. Abubuwan da sojojin suka gano sun haɗa ne da sundukai guda 88 na gas waɗanda ake haɗa bam cikinsu, da kwamfutar hannu guda ɗaya, har ma da na'urar sanin inda mutum yake a duniya. Haka kuma sun lalata babura guda 22 da ke kuna 18. Ko a cikin makon da ya shige ma, sai da sojojin Najeriya suka sanar da kama wani babban sansanin 'yan Boko Haram a cikin dajin Sambisa, inda suka gano manyan motocin yaƙi da tankoki na soja da 'yan Boko Haram ɗin suka ƙwace daga hannun soja a shekarun baya. Sai dai kuma a jiya Laraba, shugaban ɓangare guda na ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya fitar da sabon bidiyo inda a ciki yake ikirarin cewa waɗannan motocin yaƙi da tankoki da sojojin ke cewa sun ƙwace tarkacen yaƙi ne da su 'yan Boko Haram suka yi watsi da su shekaru 3 da suka shige. Sai dai kuma a cikin wannan bidiyo an ji Abubakar Shekau yana faɗin cewa da wannan fitina gara mutum ya je ya huta a lahira. Ba a san ko Shekau yana magana ne akan hare-hare masu tsanani da sojojin ƙasa da na sama suke kaiwa akan cibiyoyin 'yan Boko Haram a cikin 'yan kwanakin nan ba.
To madalla, kafin dai mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Yeah. aka da suna to sun bawon gudiya
madalla da fatan an shakata da wannan waƙen ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 2 ne da minti 13 na dare ga ku shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar a makon da ya gabata in ba a manta ba mun ji yadda jamhuriyar Niger suka dauki matakin inganta rayuwar mutanen da suke da bukata ta musamman ta hanyar tabbatar da cewa dokokin da kundin tsarin mulkin kasar ya tanada a game da mutanen da suke da bukata ta musamman an bi su yadda ya kamata tare da basu wasu kudade ko kuma kara musu kudade a kasafin kudi domin tabbatar da inganta rayuwarsu to wannan makon kuma bari mu wa muka gayyato amma a Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
To da wa muke magana cikin shirin na kasa ba kasawa ba.
Sunana Ramatu Hamad. Na zama SS3 da Rawi Bari Fika Street.
Jihar Kaduna kenan?
Eh, a Kaduna.
To me Ramatu take yi? Karatu ne, aiki ne, sana'a ce, menene sana'ar ta da farko?
To, nake ina aiki kuma ina sana'a. Ina koyarwa a Lehman Evergreen Academy.
A kurmin mashi kenan eh.
Yes,
to.
Kurmin mashi.
To ya aka kika shigo shirin na kasa ba kasa ba. Kina wace irin bukata ta musamman kike da ita ke?
Yanayin da na gani ake magana a kai na kasa ba kasa ba yana nuna cewa ya kamata ce ba duk na kashishe ba ne ake gani mabarashi a duniya.
Haka.
So kowane na kasa yana da ayyukansa da yake yi. Na kasa ta zuciya yake ba hannu balle kafa yake ba kuwa ido.
To wato da ake gani a zahiri ne kawai na ido. Ke wace irin na kasa kike da ita a jikinki ko bukata ta musamman kamar yadda nake cewa?
Ni na kasa na wata polio ne shan inna.
Kafa ke
kuma na amfani da crutches ne.
Sanda irin sandan na dogara guda biyu.
Crutches na hamata. Nake amfani da shi. To ba kuma ba wai haka ka haife ni da shi ba. Ina shekara 4 da samu wannan matsala. Kuma da shi haka na yi karatu. Na yi primary school, na yi secondary school, har na yi polytechnic.
Me kika karanta?
Na karanta textile technology.
Oh, harkan masaka? Harkan masaka kenan.
Harkan masaka. Sai gashi kuma babu
masaka. Masaku sun durkushe.
Masaku yawa, to babu.
Muna fata wata ran su dawo ai.
Amma duk da haka bai hana ni ba na sake koma na karanta computer.
To, oh da kika yi na masaka, kika ga ba masaka sai kika koma computer.
Sai na zo na yi karatun computer a Kaduna Community Resource Center, ina da diploma dina.
To ya kai kika fara koyarwa?
To da na yi farko na fara aiki da National Council for Welfare Justices a kan tie and die. Shi ne aikar wajen field na karatuna kenan. na yi shekara uku da rabi da su kafin na bar aikin da dawo na nema aiki ban samu ba sai nake da garin in koma makaranta. To da na apply a makaranta an dauke ni a bosa na makaranta.
Me bosa kamar masu harkar rijistar yara da biya kuɗi da sauransu
shi ne. Rijistar yara da biya kuɗi. To da kuma ba su irin su kayayyakin makaranta haka. To na fara aikin da wani makaranta ana kira First Foundation Academy. Shi wannan First Foundation Academy na yi shekara shida da su sai na bar gurin. Ina sake applying a Suleiman Evergreen Academy. To shi a Suleiman Evergreen Academy nake har yanzu.
Kike koyarwa.
Na yi tare da su a bosa makarantar kuma ina koyi da yara kanana.
Ke ce bosa kuma kina koyarwa.
Dakin dakatin.
Yan naziri. Kamar yan naziri kenan.
Yawwa yan naziri. Amma under kindergarten class.
Na gani. To da farko a lokacin da kike maganan karatu kin yi magana a farko kika ce ba kowanne nakasashe ne yake bara ba. Ya akai ke baki ibara ba ya akai kika karatu iyayenki suna da hali ne ko koya abin yake?
Iyayena da suna da dangurgudu saboda ni ne farko ayso aiwon so a gidan ko kaga ina da kanne shida. Wa hakan da iyayena suka sponsorin dinmu karatun da aka ba kanne na shi aka bani ba bambanci.
To yanzu amma misali ke in kika kalli mutane masu nakasa a jikin su wanda ga sunan suna ta baraya ya kike kallon al'amarin kina kallon matsayin su suka ki yin karatun koko iyayensu ne koko gwamnati ce ya kike kallon al'amarin kan wa kike dora matsala?
Abu biyu ne ina dora ma iyaye kuma ina dora ma gwamnati. Kamar sai ta iyaye akwai ta iyaye idan ka aifa da ka samu dan ya samu dan matsala kar ka duba cewa wannan ba za ta zama wani abu gobe ba kaga inda ta iyayen sun fara da farko akwai stage da shi an nuna ma shi na kasan hanya kenan. To in ya kai akwai inda gwamnati za ta dauka wayan kuma ka duba kuma gwamnati namu da kasan namu ba sa dauki na kasheshe da wani abu a baki saboda ni da nayi karatu har na gama ban taba samu wani abu da ke kira scholarship ba.
Tallafi kudin tallafin karatu?
Tallafi ban taba samu ba kuma ban nema ba daidai gurgudun iyayena ne nayi. To ga gani shine nake duba a ciki yawanci matsalolin daga gurin iyaye ne saboda saka gan wanda yake da yaro na kasa ya fi fifitawa wanda bai na kasa amma yawanci iyayen kuma wanda yake faruwa yakan faru na arewa. Arewa ne sun fi wannan. Sai ka gan su inda babu sana'a ba karatu sai bara.
Kamar ana tausaya musu ne?
To ai wannan ba tausaya ba ne wannan an riga an kashe zuciyarsu kenan. Wannan wahala ne an ɗaurawa ne da kashe shi. Saboda in ka duba yawanci wanda suke da nakasa 'yan kudun nan in yi karatu ina da karatunsu saboda ni mai magana na ni ba Bahaushe ya bane amma ni daga arewa ce. Ina fito daga Kogi State
ne jihar Kogi
kuma ni Igala ne.
Yana da nasaba da kasancewa kila ko dan kai ba Bahaushe ya bace kila kika samu karatu koko kina ga ko a Hausa ana samun masu yin karatu?
A Hausa aka samu amma daya ne ba dukansu bane daya ne wanda dan ka samu ne yanzu ne ma saboda yanzu muka zuwa gidaje wanda suke da yaya nakasa muka yi musu magana.
Oh da ma zan ci ku me kuke yi a kai?
To kagan yanayin harkar tafiyan kungiya na kasan da nake yin
kenan. Oh kina cikin wata kungiya ba?
Na cikin kungiya. To duk iyayen da suke da ƴaƴa na kasa su kokarin su sa su a makaranta saboda gobe su za su taimaka musu. Za su taimaka musu kuma su taimaka ma
rayuwarsu. Misali wani irin abu ne zaki iya cewa kila babban kalubale kamar challenge kenan babban kalubalen da kika fuskanta a rayuwarki?
Kai na fuskanta challenges da yawa kuwa. Babban kalubalen da na fi fuskanta a ciki shine kamar lokacin da muke neman aikin gwamnati. Na yi ta apply na yi ta CA form. Na nemi na local government ban samu ba. Na nemi state ban samu ba. Na nemi federal ban samu ba. Kaga yana cikin wa'innan challenges. Dan kuma ka duba maka challenges da kuma me ne kasa yake facing wajen aure. Idan ka ce ka fito da miji ka ce za ka aura. Saka ga ana duba tosayin da za a yi maka. A gidan auren. To kaga shi ma part of challenges ne ma na kashashiyar mace. In ba dai ta yi da karfi ba an ka hana ta auren. Da za a ganka ma in ta je gurin za ta yi wahala. Amma abin da dai ba su sani ba shi ne. Abin da mai kafa mace mai kafa na yi ita ma mara kafin ma na yi. Wajen haihuwa ne suna yi. duba gida ne suna yi, girki ne suna yi. To kaga duk wannan abu biyu nan shi kalibale ma mace mai nakasa kenan.
In aka ce ki yi babban kira misali ga duk wanda abin ya shafa, wani irin kira zaki na maganan cewa inda za a yi da mutane masu bukata ta musamman?
Babban kiran da zan iya yi nan shi ne kamar wajen ce hana barace-baracen nan. Gwamnati farko abin da gwamnati ya kamata su yi musu tanadi. Idan aka yi musu tanadin da muke magana kamar empowerment din nan.
Eh, kamar karfafa musu
guiwa. Akwai nakasashen da karfafa musu guiwa, wanda sun riga sun koya sana'a, amma abin da za su fara da shi babu. A ce a ba su, a yi musu tanadin shi. Kenan. Wanda kuma suke so karatu. Da suka cewa an ba su scholarship na zuwa karatu daga free education scholarship din daga primary zuwa jami'a.
Tallafi
an tallafi kenan wuraren. Sai kuma iyayen da suke da nakasheshe suna da 'yan masu nakasa da ake su daina goye su fito da su samu su yi karatu.
To muna godiya sosai Ramatu da kika samu tattaunawa da mu a cikin shirin Nakasa ba kasawa ba, da fatan waɗanda suke sauraron mu sun dauki darasi ɗaya ko biyu daga cikin rayuwarki. Mun gode sosai. To duka duka a nan shirin ya kammala. Sai kuma yalla ya kai mu wani makon za mu dasa daga inda muka tsaya. A madadin duk wanda aka ji muryoyinsu kuma suka taimaka shirin ya kammala. Musamman Julie Lazarus Gresham wacce take haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.
To ma da Allah a gaida Usman Ahmad Kabara da bakurarsa. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sharhin jaridun kasar Ghana.
Da mu soma sharhin na yau ne da babban jaridar kasar Daily Graphic, wanda babban labarin ta shine an wanke su. Jaridar ta ce majalisar dokoki a jiya ta wanke ministar kasuwanci da masana'antu Mr. Alan Chirimantin, jami'ar ma'aikatar da kuma manajojin Millennium Excellence Foundation daga yin wani abin da ba daidai ba. A ainihin zargin nan da ake yi na samun kujera ta bayar da kuɗi. Har yau dai a jaridar Daily Graphic wannan labari ne shugaban ƙasa zai gabatar da jawabin kasafin kuɗin shekara. Jaridar ta ce shugaba Nanadu Dankwa Akufo Addo zai gabatar da jawabin ƙasa karo na biyu ga majalisar dokoki a gobe a ranar Alhamis 8 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Kamar yadda ya dace da doka ta 67 na kundin tsarin mulkin 1992. A shafin baya na jaridar wannan labarin ne masu ruwa da tsaki sun yi kiran a ɗau tsauraran jan kunni akan masu sun kifi taɓa rauniyar hanya. Jaridar ta ce masu ruwa da tsaki a fagen aikin sun kifi sun yi kira da a ɗau tsauraran jan kunni ga duk waɗanda da a sama suna ainihin sun kifi taɓa rauniyar hanya. Abin da ke jawo wa ƙasar hasarar kimanin dala miliyan 100 kowace shekara. Har yau dai a shafin baya na jaridan, ƙasar Japan ta bayar da gudunmuwa ga ƙungiyoyi guda huɗu a cikin jihar arewacin ƙasar. Jaridar ta ce jakadar ƙasar Japan a Ghana ya bayar da gudunmawar kuɗi dala 300,476 zuwa ga rukunoni guda huɗu da sun ka haɗa da ƙaramar majalisa yadda za su gudanar da ayyukan cigaba a cikin unguwanninsu. Yanzu kuma bari mu dubi abinda sauran jaridai suka ce. The Vanguard: bayan fasa gidan sarkar da miyago sun kai a Kwabinya, babban 'yan sanda ya maida hankali akan tsarin biyan 'yan landgas. Sai kuma wannan labarin: mallakan filayi na yi wa shirin gunduma ɗaya masana'anta ɗaya zagon ƙasa. The Inquisitor: babban labarin ta shine Akonfreko ya ƙaryata ministar ma'aikatar aikin gona akan ƙirƙiro ayyukan yi 745. Wani labarin na Inquisitor shine ana yi wa wani muƙaddashin minista zargin sanyawa mataimakin shugaban ƙasa guba. The Herald: gwamnati za ta rage girman mai hurɗa da sha'anin tsaron ƙasa yayin da faɗa da neman iko ya kankama tsakanin manyan 'yan leken asiri da 'yan siyasa. Today: marasa rinjaye a majalisar dokoki sun ƙaurace wa muhawara akan biyan kuɗi da samun zama kusa da shugaban ƙasa. Daily Guard: motocin shugaban ƙasa sun iso, za a baiwa 'yan sanda guda 100.
sai kuma wannan labarin ministan kasa ya ayyana yin yaki da ƴan fashi da makamai da wannan sharhi muka iso ƙarshen sharhin jaridun da yau Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to madalla ga gaida Ridwan Mukhtar Abbas yanzu ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana
Assalamu alaikum magana malam mai zalan hula gani ina haɗa wanda bane kiya da hukumar lafiya ta jihar Bauchi cewar ga hanna muka gona yanayin zafi da Allah su taimaka su wa al'ummar jihar Bauchi allura daga kafin sankarau domin zafin kullun ƙarfi guwa ne daga wannan sashi da mun fara gida kuma yi wannan jinya ta sankarau aka ce an fara ta to yaduwa take kuma an ce Hausa da cewa riga kafi ya kuma bin da fatan kafin a ce wannan jinya ta fara a wannan jiha ta mu sun mana rigakafi kuma sun wayar da kan jama'a kan abin da za a yi wajen rufin cunkoson haduwa wajen kwanciya da kuma buɗe wunduna da buɗe dakuyan da dai sun yi sassan bayani da zafi na al'umma domin wayar da kan jama'a dangane da kauce wannan cuta ta sankarau da fatan hukumar lafiya jihar Bauchi ta ji wannan kuka na wayar da taimaka da al'ummar jihar Bauchi allurar rigakafin sankarau.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ne magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam madorin jihar Jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da irin wasiƙu da tsofaffin shugabannin Najeriya suke rubuta wa janar Muhammadu Buhari maimakon su sami shi gaba da gaba su gaya masa kuskure ko akasin haka to wannan wasiƙu da Buhari ake rubutawa ake aika masa mu a gumin ɗan Najeriya tamkar ta zuba wa gona ta kike domin irin soyayya da muke wa janar Muhammadu Buhari ba zai sa mu ja da baya ba.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adamare Fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya tura sojoji domin maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakiyar Najeriya ya yi daidai wadda suke an yi shi a makare kuma ina kira ga jami'an tsaron Najeriya a yi adalci yayin gudanar da aiki a yi binciken kwakwab a binciki wuraren bauta coci-coci da masallatai watakila ana amfani da waɗannan wuraren wajen ɓoye makamai a binciki gidajen manya musamman jami'an tsaron da suka yi ritaya daga kurtun soja har general daga kurtun ɗan sanda har inspector general na ɗan sanda domin muna ganin cewa ana amfani da mukami wajen tanadar muggan makamai ga dangi da kuma kabila.
To madalla yanzu ko ga labarai a takaice.
To a takaice wani sabon rahoto da hukumar kare yancin bil'adama ta Sudan ta kuma ta fitar na cewa ma'aikatan tsaron kasar na ci gaba da yi wa mata da 'yan mata fyaɗe da kuma kama mutane da ɗaure su babu gaira babu dalili a faɗin kasar.
To da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa da muryar Amurka Baba Yakubu Makiri ne ke sallama da ku sai anjima.